الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو، فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله وأهل الأرض أهود إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهوى، فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنصح للأمة حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغرد الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah madaukakin sarki ya dawo da mu domin ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani a cikin wannan wata mai girma na Ramadan, a wannan masallaci Masjidu Ahlul Bait was Sahaba, a wannan layi na Hausa Road, a wannan unguwa ta mu ta Tudun Wada, a wannan gari na Kaduna, a daidai wannan lokaci da daddare bayan sallar ainihin wato Isha'i, muna cikin tafsirin Suratu Ali Imran a aya ta 160 da ainihin wato 8. Dan haka alaran ma zai kuma karanta wannan ayar sai mu wasu bayani wanda suke da alaka da wannan ainihin wato aya din. Akar makallahu bismillah. Jiya mun fara bayanin ya ce wala ta hasabanna alladhina qutilu, kada ku ta tsammani wanda aka kashe su gurin daga addinin Allah matattu ne, a'a, bal ahya'un, rayayyu ne a wajen Ubangijin su ana azarta su. Wannan ayar tana daga cikin ayoyi da wasu suke kafa hujja cewa waliye ba su mutu ba, saboda haka shi ma wali yana nan da rai. Wannan dalili ne akan cewa wali shi ma ya halatta a roke shi. Sheikh Muhammad Salih Al-Usaymin a tafsirin sa Tafsir Ibn Usaymin, wanda yayi, ina ganin adadin mujallada din sa na farko bai wuce adadin mujalladi guda 6 ba, daga baya akwai bugun da aka yi wanda ya zama tafsiri cikakke ya kai mujalladi kusan 14. Muhammad Salih Al-Usaymin bayan ya kawo wannan ayar sai yake cewa a cikin wannan ayar akwai fa'idoji har guda 7. Fa'ida ta farko shine annahyu anil qawli, Allah ya hana cewa bi anna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat, Allah ya hana wanda suka mutu kar a ce musu matattu. Wa huwa yashmulul qawla bil qalbi, ya kunshi magana ta zuciya, sannan wa huwa al'itiqadu wa kuma wal qawlu bil lisani wa huwa an-nutq, kada mutun ya sa a zuciyarsa tunda Allah ya hana yace wala ta hasabanna alladhina qutilu, to kada zuciyarka ta kudurci haka, kuma sannan kada ka fada da bakinka cewa wanda suka mutu a wajen daga addinin Allah matattu ne. Sannan yace abu na biyu da ayat take nunawa shine akwai at-tanbihu alal ikhlasi, tana fadakar da wanda zai tashi yayi jihadi ya mutu a gurin daga addinin Allah, yayin mutuwar da ya mutu amma yana da rai, Allah madaukakin sarki ya kawo ka'ida dole ya zamanto mai jihadin yayi dan Allah. Shi yasa yace fi sabilillahi, ya zamanto yayi jihadin ne dan addinin Allah ya daga. Kamar yadda ya tabbata a hadisin Abu Musa al-Ash'ari, wani mutum yazo ya tambaye manzon Allah, yace masa wani jihadi ne yafi? Manzon Allah yace mata man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-uliya fa huwa fi sabilillahi. To haka da jihadi da karantarwa da infaki, wanda yayi yana so kalman Allah ta daukaka, to wannan shine wanda yayi dan Allah. sannan yace abu na uku a cikin wannan ayar akwai isbatu hayati shahid shuhada tabbatar da rayuwa ta shahidai sai yace lakinnama sai dai fa haya rayuwar su rayuwa ce ta barzaku ita kuma barzaku shine rayuwa bayan mutuwa shine barzaku kafin alkiyama wacce yace ba ta yin daidai da kowace irin rayuwa sai yace bal hiya ajallu wa a'zamu ita ce mafi girman rayuwa amma wala tu'lamu kayfiyatuha ba mu sanya rayuwar take ba dan Allah madaukakin sarki ya ce a yadda muka karanto wala taqulu liman yaqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tashkurun ko ba ku sani ba sannan abu na hudu yace anna thawaballahi ta'ala lil amil ladan da Allah zai ba duk mutumin da yake aiki shine ajallu wa a'la shine mafi girma mafi daukaka wa dhalika wannan ko zai faru ne lianna ash-shahida domin mutumin da zai je shahada fa arada nafsuhu lil maut yakan gitto da kanshi zuwa ga mutuwa ne kuma ittiga'a thawabillahi saboda neman yadda Allah subhanahu wata'ala fa asabahu Allah sai Allah madaukakin sarki ya bashi lada haisu ja'alahu hayyan sai ya saka ka zama rayaye bayan ka mutu saboda ka gitta ma abin da yake da hatsarin da ba kowa yake yadda ya gitta masa ba kuma mun faɗa mun ce wannan yana daga cikin dalilin da yasa Allah ta'ala ya sa Hanzala ya zama gasilul mala'ika ranar da Hanzala ya aure matar ta tari ya sadu da ita da jinin wato da janaba a jikin shi aka kada ƙararrawa ta jihadi Hanzala ya fita kaga yanzu in kai ne matar ka rike ka za ta yi ta mutu ce wala ba za ka mutu ba haka kawai ka je ka janye mun bala'i wayannan kananan yaran ya danye da su kaza 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 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta rike shi ta Hanzala ya fita da ya fita Allah madaukakin sarki sai ya turo mala'iku suka yi masa wankan gawa wannan yasa ake ce ma Hanzala ake ce masa gasilul mala'ika wato wanda mala'iku suka ainihin wato yi masa ainihin wato wanka Hanzala kenan to wannan yana daga ciki sai yake cewa hayatun barzakiyan akmal min hayati ainihin wato duniya wato rayuwa ta barzaku ita ce mafi kamala fiye da rayuwar duniya saboda Allah ta'ala ya faɗa ya ce bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna a rayayyu ne a gurin Allah madaukakin sarki ana azartar da su wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa lishahidi inda Allahi sitti khisali mutumin da zai mutu gurin daga addinin Allah to yana da dabi'u guda shida na farko manzon Allah ya ce yughfaru lahu fi awwali daf'atin jinin da ya fara fita daga jikinsa daga lokacin da jinin ya fita za a kashe shi saboda daga addinin Allah to dukkan zanubin da ya diba a duniya an yafe masa sannan annabi ya ce na biyu wa yara maq'adahu min aljanna za a nuna masa inda zai zauna a aljanna tun kafin ya bar duniyar ma sannan na uku manzon Allah ya ce wa yujaru min azabil qabr za a tseratar da duk mutumin da ya mutu gurin daga addinin Allah daga azabar kabari sannan wa yu'malu min alfaz'il akbari girgizar da za a yi busawar da za a yi duk wanda ke sama da ƙasa ya firgita to mutumin da ya mutu gurin daga addinin Allah ba shi a wannan firgicin kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa nufika fi suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi to idan aka firgita duk wanda ke sama da ƙasa to shahidi babu yadda za a yi shi ya ga wannan firgicin dan ya riga ya gama ganin tashin hankali a rayuwarsa sannan annabi ya ce wayudau ala ra'sihi tajul wiqar za a dauki kambo kram na ainihin wato natsuwa a sa masa alyaqutatu khairun min ad-dunya wa ma fiha sannan annabi ya ce wayuzawwaju santini wa sab'ina zawratan min al-hurul 'ayn za a auren masa yan mata guda har 72 daga cikin ƴan matan aljanna wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake la nasifuha dan kwalin da ke kan matar aljanna yafi duniya da abin da ke cikin ta to sai an auren masa guda ɗaiɗi har guda 72 sannan annabi yake wa yushaffu fi aqaribihi ko fi 70 min aqaribihi dangin sa ƴan uwansa makwatansan sa sai an bashi ceton ainihin wato mutum 70 malam salihul usaymin yake faɗa yake cewa abu na biyar shine isbatul hayatil barzakhiyya wato tabbatar da cewa lallai fa akwai rayuwa a barzaku idan an mutu saboda Allah ya ce bal ahya'u rayayyu ne ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa idza dufila al-insanu in aka mai rufe mutun raddallahu alaiha ruhuhu allazi dawo masa daransa sannan ja'ahu malakani mala'iku guda biyu za su zo saboda an dawo maka da ranka za su yi maka tambaya akan annabinka akan addininka sannan za su yi maka tambaya akan ubangijinka sannan za su yi maka tambaya me iliminka sannan yake cewa abu na shida isbatu ni'imil qabari ya tabbata cewa akwai ainihin wato ni'ima a qabari saboda Allah ya faɗa ya ce bal ahya'u kamar yadda ya tabbata kuma akwai azaba a qabari dan akwai mutanen da Allah ya ce annaru yuqraduna 'alaiha guduwan wa ashiya ana bujuro da wuta akan su safa da yamma akwai wa'annan ainihin wato mutanen sannan yace anna ahwalul barzakh wato halin rayuwa ta barzakh wannan ba sananne bane babu wanda ya san ya rayuwar take gudana to tunda Allah ya faɗa ya ce bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna sai su ma suka ce waliyai waliyai ma ba matattu bane saboda haka a kabari ana da iko a je a nemi kaza 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 shi kuma qur'ani shahide yake magana fa shuhada yake wa yake magana ba wa'incin waliyan ba sannan akwai bambanci tsakanin waliyan Allah da kuma waliyan shaydan shi yasa ibn taymiya yayin littafi ya bambanta al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shayatin bambanci tsakanin waliyai na Allah da kuma waliyan shaydan dan a gane bambancin su dan haka yayin bambanta tsakanin sihiri da mu'jiza da karama duk mutumin da zai zo ya tara mutane ya ce to jama'a a zo a gani zan yi kaza zan yi kaza to wannan koda yayi da awar shi waliyi ne na Allah ƙarya yake waliyin shaydan ne ba waliyin Allah bane wannan ita ce magana ta ainihin wato gaskiya Allah ya faɗi shikashikai da rukunni na waliyyataka guda biyu yace ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun sai yace alladhina amanu wa kanu yattaqun dan haka ibnu taymiya yace man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan duk wanda yi tsoron Allah yana da imani to waliyi ne na Allah shine innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu wanda suka ce Allah ne ubangijinsu sannan suka tsayu amma mutun zaka ganshi tantiri wanda ya kwashe kayansa daga ban Allah da annabi ya gaba kuma yazo ya ce shi ainihin wato waliyi ne sannan yazo ya ce shi masoyin Allah ne wanda kuna kallon irin yadda waliyantaka ta kai mutane ga yanzu waliyantaka ta kai waliyantaka mutun in ya cika ya tumbatsi ya shiga halara ya shiga haƙiƙa ta gaske wannan yakan ja a kai farmaki akan mutuncin Allah subhanahu wata'ala irin waliyan da za a zo a dauki haƙin Allah a basu a zo ana mashehi waka ana shehu kaunina tafin hannunka to kuma irin wa'annan waliyan ne ake cewa basu mutu ba har ma ana da damar da za a je kabari a roƙe su irin waliyan da ake zuwa ana musu waka aqidar da yahudu da nasara ba su da ita su wa'annan mutanen suna da ita a zo ana ma wani wali waka ana cewa wannan shihin shine uban Allah din wannan wakar baka taba ji ba akwai ta yahudu suna da aqida annabi isa dan Allah ne yahudawa suna da aqida uzairi dan Allah ne kristoci annabi isa dan Allah ne yanzu an samu su kuma masu aqida ta akwai uban Allah wannan aqidar tana nan kuma da sunan waliyai da sunan wato manyan mutane ne da aka irin wa'annan babu yadda za a yi har gaba da abada su zama waliyan Allah sai dai su zama waliyan shaydan dama Allah ya ce wa inna shayatin la yuhuna ila awliya'i li yajadiluhu dama shaydan yana wahayi zuwa ga waliyan shi dan haka akwai waliyan Allah akwai kuma ainihin wato waliyan shaydan dan haka wannan ayar ba za ta zama hujja ba akan su tana magana ne akan cewa wanda ya mutu akan daga addinin Allah daka duk wanda nassi ya tabbata akan shi sai mu tabbatar ai mun karanto nassi ya tabbata annabi ya ce ku ziyarci shahidan uhudu ba shahide bane annabi ya ce babu wanda zai je kai musu ziyara face in yi musu sallama sai Allah ya ba su ikon sun yi me sun dawo masa amma idan kai musu sallama wace kaifiya suke dawo maka da sallama baka sani ba amma kai itiqadi annabi ya faɗa kuma wannan maganar tabbatacciya ce gaskiya ce Allah ta'ala ya sa mu dace aya ta gaba sai Allah ya ce
بل من الجماعة أنا أرهب عنه
Allah ya ce su waɗannan wanda za su mutu akan daga addinin Allah farihina suna masu farin ciki shi yasa aka kawo shi a matsayin hal a wani hali za su kasance a lokacin da ubangijin su yake azurta su shine farihina suna masu farin ciki bima atahumullah da duk abin da Allah madaukakin sarki ya ba su min fadlihi na falalarsa ashe mutum ya mutu a gurin daga addinin Allah wata falala ce daga gurin Allah shi yasa ya faɗa yace wa tilkal ayyamun dawulha bainan nasi وليعلم الله الذين امنوا منكم ويتقوا وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء dan Allah ya san masu imani daga cikin ku sannan ya riki minkum daga cikin ku ba duka ba dan matsayi na shahada ba kowa da kowa yake ainihin wato samu ba sannan wa yastabshuruna suna yin bishara shi kuma bishara mun ce shine a baka labari wani alheri zai same ka dil ladina ga wa'annan da lam yalhaqu basuliski su ba bihim min khalfihim wa inda basuliski su ba suka basu a bayan su suna ce musu Allah khaufun alaihim kada ku ji tsoro sannan wala hum yahzanun kada ku ainihin wato bakin ciki kamar yadda muka ce farihina hal ne da haka shi kuma hal mansubun ne kamar yadda aka sani da haka zai zama to farihina halun ne mansubun wa alamatun nasbihi al fataha niyabatan anil kasri ko niyabatan anil fatti li annahu jam'u mudhakkar salim ba'u din harfu jardin ni ma ismu mawsulin ni mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin bima ata fi'lu madin ni hu fi mahalli nasbin maf'ulin bihi muqaddam allahu lafzul jalala fa'ilun mu'akhkhar da haka jumla fi'liya bima atahum allahu ko atahum allahu ita ce silatul mawsulin la mahalla laha min al-i'rab min fadlihi daga falalan Allah subhanahu wa ta'ala malami suka ce farin ciki da Allah madaukakin sarki ya faɗa a nan gurin suka ce akwai farin ciki wanda yake ainihin wato mutlaq akwai kuma farin cikin da yake muqayyad akwai farin cikin da yake ainihin wato a muqayyad din ya kasu gida biyu akwai wanda yake da alaka da ni'imar duniya akwai kuma wanda yake da alaka da ainihin wato addini domin a wasu guraren zaka ji Allah madaukakin sarki yana zargin kuma mutumin da ya kasance yana ainihin wato farin ciki to shi yasa zaka ga a irin waɗannan ayoyin wannan farin ciki ne wanda yake wato takaituwa zuwa ga wata ni'ima wacce take da alaka da addini Allah ta'ala ya ce mana ya ayyuhan nasu ya ku mutane sai ya ce qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa'azi ya zo daga gurin ubangijinku wa shifa'un lima fis sudur dalwarakar abin da ke cikin kirazanku shine littafin Allah sai yace wa hudan wannan alqur'ani shiriya ne sannan wa rahmatun wannan alqur'ani rahama ne amma ba ga kowa ba ga mutane masu imani sai Allah yace kul kace musu bi fadlillahi da falalar Allah ita ce musulunci wa bi rahmatihi da kuma rahamar Allah ita ce aiko manzon Allah da qur'ani fa wa bi zalika da wa'annan abubuwan Allah sai yace falyafarahu to ku yi farin ciki wannan farin ciki ne mai kyau dan abu ne wanda yake da alaka da ni'imar Allah musulunci ni'ima ne alqur'ani ni'ima ne Allah sai yace yin farin ciki akan wannan huwa khairum mimma yajma'un shine mafi alheri akan duk abin da za ku tara na tarkacen duniya wannan ita ce aya ta farko aya ta biyu Allah ta'ala yace walladhina atainahumul kitaba wanda muka ba su littafi sai Allah yace yafrahuna bima unzila ilayka suna farin ciki da abin da aka saukar maka wa min al-ahzabi man yunkiru ba'da amma daga cikin kungiyoyi akwai wanda suke inkarin wannan littafin Allah yace qul kate musu inna ma umirtu an a'budu Allaha wa la ushrika bi ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab sana aya ta uku Allah ta'ala ya faɗa saboda a wannan lokacin duk da wanda suka ci ainihin wato nasara ba musulmi bane amma kasantuwarsu suna da alaka da musulmai Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa alif lam mim sai yace gulibatur rum fi adan al-ard wa hum min ba'd galabihim sayaghlibun sai yace fi bid isnin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd sai yace wa yawma idin yafrahu al-mu'minuna a wannan ranar da aka buga yaki tsakanin ainihin wato farisa da rum masu imani sun yi nasara da mai binasrillahi da taimakon Allah da mutanen rum suka samu saboda yansur man yasha'u shi Allah madaukakin sarki yana taimakon wanda ya ga dama. Allah ta'ala ya ce wa idza adaqana an-nasa rahmatan, idan muka dandana wa mutane rahama, farihu biha, sai farin ciki da ita. Wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun, a lokacin da ruwan sama ya yanki ba ruwa, in ana neman ruwa da Allah ya kawo ruwa, sai kaga kowa gari ya sanyi ana cikin farin ciki. Wannan farin ciki ne da babu ainihin wato laifi. Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa in tansaskum hasanatun, wannan yana daga ciki. Sannan akwai farin cikin da bai dace ba, bai yiwa masu addini musiba ta faɗa musu ka koma gefe kana ai gara haka, ai gara da Allah ya sa ma abin ya faru. Irin wannan farin cikin ne wanda ba musulmi ba suke wa musulmi, Allah ya ba musulmin labari dan su san halin da suke ciki. Allah ya ce in tamsaskum hasanatun tasu'uhu, in wani abu mai kyau ya same ku sai ya bakanta musu re. Wa in tusibuhum sayyi'atun, in wani mummunan abu ya same ku kuma Allah sai ya ce me, yafrahu biha, sai su yi farin ciki da wannan musibar da ta afka musu. Dan haka duk lokacin da musiba za ta afka wa dan uwanka musulmi, to ba daidai bane ka koma gefe kana farin ciki kana jin daɗi da bala'in da ya afka masa, wannan ainihin wato ba daidai bane. Wannan ne yasa Allah ta'ala ya ce la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin min al'adhab wa lahum adhabun alim. Allah madaukakin sarki, irin wannan farin cikin ne lokacin da wasu mutane suka yi bayan an musu wa'azi, sun ki aiki da abin da suka yi, aka yi musu wa'azi, Allah ya ce falamma nasu ma dhukiru bihi, lokacin da muka suka bar abin da aka yi musu wa'azi, Allah sai ya ce fatahna alaihim abwaaba kulli shay, sai muka bude musu kofar kowane irin abu. Wanda wannan ya fi hatsari, idan al'umma ta shiga bala'i, idan al'umma in Allah yana nufinta da alheri sai ya jarrabe ta da musifa, sai ta dawo, sai ta tadarrui ta koma zuwa ga Allah, sai Allah ya taimake ta ta gyara. Idan ko Allah yana nufin ya kama al'umma kaman da in ya kama ta ba za ta kucce ba, to shikenan a lokacin da ta dimfari saban Allah, Allah sai ya ce fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in, sai a bude mata kofar kowane irin abu. Allah madaukakin sarki ya ce hatta idza farihu bima utu, sai sun yi takama da abin da muka basu. A wannan lokacin Allah sai ya ce akadnahum baghatatan fa idza hum mublisun, sai mu kama su babu wanda ya tsammani za mu kama su. A lokacin sai kaga an rikici kwanaki, wata ƙasa daga cikin ƙasashen duniya da suka je suka sa hannu akan auren jinsi, namiji ya aure namiji, mace ta aure mace, rana ɗaya da Allah madaukakin sarki ya umarci ƙasa ta girgiza. A lokaci ɗaya mutanen dai da aka iya sanin adadinsu sun mutu sun fi mutum 10,000 a lokaci ɗaya, saboda an fusatar da Allah madaukakin sarki. Allah ta'ala ya ce in tusibaka hasanatun tasu'uhum wa in tusibaka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Sannan Allah ya ce farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa rasulillahi, munafikai suna farin ciki da zamansu idan suka sabawa manzon Allah suka ki zuwa yaki. وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله, sun kyamace su jihadi da dukiyarsu dan addinin Allah ya daga. وقالوا suna cewa la tanfiru fil har, sai su fada musu kai ku kuskura ku fita ba, taya ana wannan uban rana a ce kuma ku fita, la tanfiru fil har, kun san shi matsalan munafiki kenan. Kullun idan ana abu shi ba zai taimaka ba, kuma wanda yake kokarin ya taimaka zai sassake mai guba. Ku ba za ku je jihadin nan ba, to ku kyalama su tafiya mana su tafi, to sai zo ci latin furu fil harbi, ku daina fita ba irin wannan zafin rana da ake kuma a ce a fita. Allah ta'ala sai ya ce qul naru jahannama ashaddu harran law kanu ya'lamu, Allah ya ce law kanu yafqahun, wata jahannama ita ce tafi tsanani inda suna sani. Dan haka Allah sai ya ce musu falyadhaku qalilan walyabku kaseeran, za ku yi dariya ɗan kaɗan kuma za ku yi kuka mai yawa, inji Allah madaukakin sarki. Irin wannan farin cikin ne mara kyau. Allah ta'ala yake cewa huwa alladhi yusawwirukum fil barri wal bahri, Allah shi yake tafiyar da ku a tudu da teku. Hatta idza kuntum fil fulki, sai idan kun kasance a cikin kwalakwale, yanzu akwai manyan jirage da ake yi, in ka shiga da titina da motoci da komai da komai, sai ka manta cewa ma ana cikin ruwa ne, sai ka manta da cewa ma sai ka dauka cewa kana cikin tudu ne. To idan an hau irin waɗannan jiragen ana cikin tafiya, Allah ta'ala yake cewa lokacin ana shakar iska mai daɗi, wato wajaraina bihim birihin tayyiba, a wannan lokacin mu farihu biha, sai su dinga farin ciki. Shi yasa da aka ga ka'ida ta Turawa mafi yawanci duk inda yake bakin ruwa ne nan ne kuma gurin saban Allah. Ba a tashi saban Allah sai an tafi inda yake bakin ruwa ne, ko an shiga ruwa, an shiga kwale-kwale, an shiga jirgi, masu zinace-zinacen su anan suke, masu shan kayan barasa anan suke. Shi kuma Allah madaukakin sarki yace a daidai wannan lokacin, ja'at harihun asifun waja'ahumul mawj min kulli makani, sai wata iska ta taso sai ta kewaye jirgin ta ko ina ga igiyar ruwa. A wannan lokacin wabannu annahum ihita bihim, sai su tabbatar cewa halaka ta zo, sai a dawo ana ta roƙon Allah ya za a yi, ya za a yi. Wannan yana daga ainihin wato ciki. Sannan Allah madaukakin sarki yace wala in azaqnahu na'ama'a, idan muka dantsana wa mutane ni'ima ba'da dharra, bayan cuta masatu da ta shafi dan adam, la yaqulanna zahaba sayyi'atu anni, sai kaje mutun yana cewa mummunan abu ya tafi gare ni. Mutun da talaka ne da zaran kudi yazo sai ka ce yace zahaba sayyi'atu anni, mutun bashi da lafiya in lafiya ta zo sai ce zahaba sayyi'atu anni, mutun ya kare in yi miki sai ka ce yace zahaba sayyi'atu anni. Allah yace innahu la farihun fakhur, shi dan adam dama wani lokaci yana farin cikin da bai dace ba, kuma gashi akwai alfahari akan abin da bai kamata yayi ainihin wato alfahari akan sa ba. Shi yasa yace Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, Allah shi yake shimfida arziki ga wanda ya ga dama, kuma ya kukunta talauci ga wanda ya ga dama. Sai yace wa farihu bil hayatid dunya, akwai mutanen da suke farin ciki alfahari da wannan rayuwar duniya. Allah yace mal hayatid dunya fil akhirati illa mata, kuma rayuwar duniya akan ta lahira jin dadi ne dan kadan. Sannan Allah madaukakin sarki ya bada labari lokacin da aka zo wa Annabi Sulaiman, falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimali, sai ce fama atani Allahu khairum mimma atakum, sai ce bal antum bihadiyatikum tafrahuna, ku kuke farin ciki da wannan kyautar, ni bana ainihin wato farin ciki da ita. Irin wannan farin ciki ne mutanen Qaruna suka yi masa nasiha cewa inna Qaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim wa atainahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwati id qala lahu qaumuhu la tafrah, kada kai irin farin ciki akan abin da bai dace ai farin ciki akan sa ba, saboda inna Allaha la yuhibbul farihina, Allah bai son mutumin da zai yi farin cikin da zai ja shi zuwa ga rabuwa da Allah da addinin Allah. Irin wannan farin cikin ne Allah yake faɗa masu zuwa su rarraba mutane, saboda akwai wani amfani da wata fa'ida da suke samu yace suna yi. Yace munibina ilayhi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikina, ku tsaye da sallah ku miƙa wuya zuwa ga Allah kar ku zama kamar mushrikai. Sai yace minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a, sai yace kullu hizbin ma lahum farihun, naka duk wannan suka zo suka rarraba jama'a gida-gida, suka dauke su daga sunnar Annabi suka kai su wani abu can, to kowanne yana farin ciki da abin da yayi, domin ya tabbatar duk ran da yace yayi shela ya watsar da wannan abin da yake, ya dawo zai riki karantawar manzon Allah, mabiyan kuma za su ainihin wato wadi. Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa falamma ja'atkum rusuluhum bil bayyinati, yana maganan wasu mutane lokacin da manzannin Allah suka zo musu da hujja daga gurin Allah, Allah sai yace farihu bima indakum min al ilmi, sai suka yi alfahari da abin da ke gurin su na ilimi. Na qawha qabihim ma kanu bihi yastahzi'una, abin da suka ce a kawo na azaba kuma sai ya sauka akan su. Na haka Allah sai ya ce muna ma asaba min musibatin, babu wani abu da zai same ku na musiba fil ardi wala fi anfusikum, akan ku ko a cikin kasar ku, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, fa sai yana cikin littafi shine lawhul mahfuz, tun kafin ainihin wato muhalice ku. Allah sai ce inna zalika ala Allah yasir, sai ce likai la ta'asau, Allah ya ce mun yi haka ne saboda kada ku yi bakin ciki alama fatakum akan abin da ya kubuce muku ba ku samu ba. Sannan wala tafrahu, kada ku ainihin wato yi alfahari wanda bai dace ba bima atakum, da abin da Allah madaukakin sarki ya baku, saboda wallahu la yuhibbu kullu muqtalin fakhur, Allah bai san duk wani mutum wanda yake mai takama mai alfahari, Allah madaukakin sarki bai san sa. Da haka nan su farin cikin da suke yi farin ciki ne domin ni'ima ce daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu. Da haka Allah sai ya ce wa yastabshiruna, kuma suna yin bishara billazina lam yalhaqu bihim, wanda basu riske su ba suka bar su a kaidar rayuwa, kamar yadda muka yi bayani muka ce saboda halin da suka samu kansu a gurin Allah sun nemi su dawo duniya Allah bai ba su dama ba cewa in mutun ya riga ya mutu ga hadisi ingantattu sun tabbata ba idan mutun ya riga ya mutu babu yadda za a iya dawo duniya shi yasa kuka ga muna rikici da mutanen nan muka ce babu yadda za a yi ba mu yadda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu nassoshi sama da 250 tsakanin ayoyin Qur'ani da hadisan manzon Allah da maganganun magabata cewa annabi ya mutu kuma dan Allah bari mu tambaye ku da wanda ya mutu a da wanda ke da rai da wanda ya mutu wa ake makabari kabarin annabi yana ina ne wanda suka ce annabi fa bai mutu ba abinda suke tuhumar sahabbai fa annabi da ran shi suka je suka mai kabari suka saka ciki suka rume shi an fahimta ai haka suke tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Allah da yafi kowa san annabi shi ya fara kallon sa yace masa innaka mayyitu wa innahum mayyitu kai zaka mutu wanda ma suke ta kokarin dagewa wai mutun yana so duk waɗannan nassoshin fa Allah ya faɗi magana karara amma wai sai an ƙaryata ta an mata tawili to asali da zaka dauka cewa annabin ake nufin a girmama ba annabin bane wasu ne target amma in ba a raba da annabin ba to babu yadda za a yi kuma mutane su yadda da abu shi yasa su kuma mutane suna kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka ga ko bishiya ce aka nuna ta aka ce tana da alaka da annabi zaka ga mutane na girmama ta saboda yadda suke kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai aka zo aka gina wani renin wayo yanzu wanda kun saurari sati daya da nayi program a DITV kafin in an gayyato wani yace wai imamun Nawawi ya ga annabi a Misr sun hada sun yi musafa sun hadu wai ana ganin annabi to yanzu kwanan nan wata ta fito a Niger na san da yawan kusindi wai ita yar annabin ce ita yar annabin ce sun maida annabi sai ka ce wani harka Hollywood wani yazo yace a yanzu annabi yazo aka gaba diba shinkafa da wake yanzu nan ma annabin ya shafa na sun wato annabin bashi da wata kima da daraja a gurin su da annabin yana da wata kima da daraja bai wa kowane banza kawai ya fito yace wai sun hadu da annabi yace wannan fa da tace wai annabi yana zuwa gurin ta da shi da mala'ika Jibrilu wai tare da mala'ika Jibrilu ma ake zuwa to ba mu sani ba a surarsa ta mala'ika yake zuwa ko a wata sura Allahu a'lamu yana zuwa a sura mala'ika Jibril yana zuwa gurin annabi idan yazo gurin manzon Allah yazo gurin ta da shi da annabi to wai wannan abin annabi ya ce dama za ta gwagwarmaya da mutane da haka wasu za su yadda wasu za su ƙaryata dama an san mu ba za mu yadda ba ƙaryata za su dama tunda an san ire-iren mu suna nan ƙaryata za su yi shi yasa aka ce to wasu za su yi imani wasu ba za su yi imani ba to wai annabi ya ce mata kuma duk yadda za a yi katta daina faɗa wannan abu ya fa ba ta umarni ya ce katta daina faɗa to kuma da wasu malamai suka zo suka tattauna da ita to daga nan kuma sai wani malami sai ya ce mata ta daina faɗa da malamin ya ce mata ta daina faɗa sai ta daina faɗa akwai contradiction ko babu annabi ya ce mata ta faɗa wani malami ya ce ta daina wa faɗa sai ta ajiye maganar annabi sai ta amfani da maganar malamin nan wannan ƙarya ne ko ba ƙarya ba ne mu mutum yana ganin ya isa ai ba rigimar da muke da mutane ba kenan in ya tabbata abu daga annabi ko duk duniyar nan ba ta so muna kan shi kuma akan shi za mu tsaya to wai annabi ne yace da aka ce ta yi addu'a kun san yanayin addu'a da ta yi Allahumma hadina fiman hadaita wa afina fiman afaita sai ta ce wa atina fiman ataita to wai ita ce wannan fa wai ita ce yar annabi ita ce yar annabi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد سيتا سا مغبن حميد سيتا سا المجيد دين انا ادمن اوت سيتا سا مدين الف واللام دين سيتا قال شي هكا saboda tsabar jahilci ayat al-kursiyyu da tazo karantawa karshe wala yauduhu hizuma huwa al-alil azin sayta karantawa huwa al-azizul hakim wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi sai ta karanta wasi'a wannan fa wai ita ce yar annabi kuma mafi yawancin masu wannan in ka kalle su zaka ga mugayen bakakin jahilai ne ba abinda suka sani na addini saboda karatu bai cikin ajandar su kamar yadda shi wancan zindikin Abdul Inyas ya faɗa a cikin maganganun shi yace me za a saba ana bata lokaci yanzu ba lokacin karatu bane yanzu lokaci ne na kaza yanzu lokaci ne na ainihin wato kaza lokaci ne kawai na soyayya. Wannan littafi ina wa dalibai wasiya su nemi wannan littafi. Wani malami ne ya rubuta shi bayan ya tuba, ya bar dariƙa, ya rubuta, sai sa masa suna Al-Hidayatul Hadiya ila Ta'ifatit Tijaniya. Shin dariƙan nan dole ne? Ba cewa aka yi bada tarbiya ne? To duk tarbiyar da za ta kai zuwa ga har a taka mutuncin Annabi, ai a watsar da ita mana, dole ne sai an yi ta? To yanzu a nan gurin da shi wannan malamin ya tashi kawo falalar wanda suke da ta'alluki da shi Shehu Tijjani, Allah ya ƙara ma shehi karama, yace fadlun fil muta'alliqina bi Sheikh Ahmad Tijjani. Yace in ilam ka sani anna Tijjaniina, yace yan Tijjaniya rawu an sheikhihim fada'ilan tahsul lil muta'alliqina bihi mutasadimatan lil kitabi was sunnati wal ijma'il umma. Sun ruwaito falala falala wacce ta ci karo da littafin Allah da sunnar Annabi. Wa za'amu sun raye cewa anna Sheikh Tijjani kataba tilkal fada'ila, shehu ya rubuta wa'annan falaloli biyadihi da hannunsa, wa sallamaha ila annabi sallallahu alaihi, kuma ya miƙawa Annabi. Wa talaba minhu an yaqra'aha, ya nemi Annabi ya karanta. Wa yudamminaha lahu, sannan ya nemi Annabi ya amince masa, fa qara'aha wa dammanaha lahu. Tsakanin fa Annabin nan fa da Shehu Tijjani fa akwai shekara wajen 1100 da wani abu, amma wai sun hada har ya ba Annabi abu, Annabi ya karanta kuma Annabi ya amince masa. Yaushe za mu yi da renin wannan renin wayan ana addini ila Annabi? Wa talaba minhu, wato waka a zalika ya kazata lama naman, wannan fa wai ya auku ne da shi da Annabi a farke fa ba a bacci, a farke ba wai fa a bacci ba, ya kazata lami lama naman, wannan ka san kurunguskan kusu ne. Kuma duk wani mutum wanda ba sahabi bai ci ya ga Annabi sun haɗu mubasharatan, kowaye billahi allazi la ilaha illa huwa, makareci ne ƙarya yake. Sai yake cewa wannan maganan ya zo a cikin juz'i na biyu a rimahu, sai yace wa hadha alfada'il za'amu anna allaha yu'tihim iyaha, Allah zai ba su bi sababi ta'alluqihim bi shaykhihim, saboda ta'alluqin da suke da shi da wannan shaykh din. Sai ya kawo falala, ya kawo wajen guda 30. To bari ku ji falala wanda yake yin Tijjaniya. Falala ta farko shine annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama damina lahu, indai kana yin Tijjaniya Annabi ya amince maka an ya mutu, cewa ba za ka mutu ba, wato an ya mutu alal imani wal islam, indai kana yi tabbas sai ka mutu akan imani da musulunci. Mu kuma yanzu ga wasu suna yi munga san zama zindikai, zindikancin da ya kai har ga taka mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Na biyu shine an yi khaffifa Allah anhum sakaratil maut, idan kana yin wannan to Allah sai ya sassauta maka saukin mutuwa, mayan mutuwa ba za ka yi shi ba, za a sassauta maka shi. Na uku la yarawna fi quburihim illa ma yasurruhum, ba za su ga wani abu ba a cikin kabarin su sai abin da zai faranta musu rai. Na hudu an yu'minuhum Allah ta'ala min jami'i anwa'i azabihi, dukkan kowane irin nau'i na azaba sai Allah ya amintar da kai, wa takwifihi da kuma tsoransa, wa jami'i shururi min al-maut ila mustaqarr fil janna, da dukkan wani abu na sharri har zuwa matabbata a cikin aljanna sai Allah ya maka wannan. Nabiyar an yaghfira Allah lahu jami'a dhunubihi ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhara, Allah zai yafe maka gabaki ɗan zanubanka, abin da ya wuce da abin da ya zo nan gaba, haka kai ma shikenan ka zama ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara, saura wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Abu na shida shine an yu'adihu Allah ta'ala anhu jami'a tabi'atihim wa madalihim min qada'in fadlihi azza wa jalla la min hasanatihim, sannan Allah madaukakin sarki zai bashi wato gabaki ɗayan abin da yake bi da abin da aka zalunce shi, ko abin da ake bin sa da abin da ya zalunci daga taskarsa. Na haka in kana kan wannan tabi'a, duk abin da kake wani yake binka ko kai zalunci akan shi aka mutu, in an je lahira Allah zai diba a taskarka, a taskar sai biya wancan da ka zalunta, indai kana kan wannan tafiyar. Sannan na bakwai shine la yuhasibuhum Allah ta'ala, duk wanda ya mutu yana kan wannan dariƙar to Allah ba zai masa hisabi ba, kuma wala yunaqishuhu, kuma ba zai ma tattauna da shi ba. Mu kuma manzon Allah ya faɗa yace ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, ba wani daga cikin mutanen duniya sai Allah ya yi magana da shi, laysa bainahu wa bainahu, ba wani tsakaninsa da shi wanda zai masa translation. Sannan wala yasalu anil qalili, walil kathiri yawmal qiyama, abu kadan ko mai yawa ba za a tambaye ka ba. Na takwas ne an yuzillahum Allahu ta'ala fi dhil arshihi yawmal qiyama, zaka shiga cikin inon al arshi. Na tara shine an yujizahum Allahu ta'ala ala sirati, zaka tsallake akan sirati asra min tarfati aynin ala kawahil al malaika, yadda ka san wal qiya kintawar ido haka zaka wuce. Na goma an yudkhiluhum Allahu ta'ala ila al jannati, zaka shiga aljanna bila hisabin wala iqabin fi awwal zumratil ula, ba hisabi ba uquba cikin jama'a farko da zaka fara shiga aljanna. Na goma sha daya gashi nan falalon haka ake ta fada. To wannan fadi daga cikin falala ne. Yanzu kwanan nan akwai wani bidiyo da wani da yake yawo, na san wata kila wasu sun gani, wani mutum ya daura qur'anai irin bugun warshin nan guda uku akan shi, yayi rantsuwa da Allah ya ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, idan salatul fati ba ta fi ibadan mutanen duniya ta shekara dubu ba, idan Allah ya bashi ya sauke qur'anan nan lafiya lauto, Allah ba adili bane ya hayanci mutane. Bidiyon yana nan yana yau. Sai kuma an yi magana sai mutanen nan su rena mana wayo, sai su ce wai masu irin wannan wai ba sa cikin su. Abinda muke fada shin aqidar akwai ta alittabi ko babu? Akwai ta alittabi, alittabi suka gani suke fitowa suna yi a aikace, akwai ta alittabi. Saboda haka in za ku watsar da wannan shirman ku, watsar da wannan shirman ku, dawo ku rike karantawar manzon Allah, wallahi wannan hanya ce ta halaka duk wanda ya bi ta, dama inda za ta kai shi kenan. Kuma bayanai irin waɗannan za su ci gaba da fitowa ɗaya bayan ɗaya. Allah ya sa wani ya ce ƙarya ne ya raddin magana tukunne ya gani. Dama bana mun ci karatun a haka zai ƙare da izinin Allah. Allah ta'ala ya mana tawfiki. Saboda haka farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna, suna farin ciki billazina min khalfi billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wala hum yahzanuna, babu farin ciki akan su, wato babu tsoro akan su, kuma ba za su ainihin wato yi bakin ciki ba. Anan gurin wajen la khawfun alaihim, malami suka yi magana cewa ba za su ji tsoro ba cikin abin da za su bari na zuri'arsu. Insha Allah duk mutumin da ya tashi ya tsara addinin Allah a lokacin da yake da dama, lokacin da bashi da dama da izinin Allah, sai Allah ya tsare zuri'arsa. Kamar yadda ya faru a cikin suratul kafi, za ku ga mutanen nan guda annabi Musa da tare da suka yi tafiya, sanda za su rabu mutum na ƙarshe katangar da ya tsare ce masa wa ammal gulam ko wa ammal didaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madina wa kana tahtahu kanzul lahumu wa kana abuhuma saliha. Wannan katangar da ka ga na tsaye ta wasu marayu ne a cikin garin, babansa mutumin kirki ne. Lokacin da shekaru suka zo ya gane cewa zai mutu ya koma zuwa ga Allah, ya roki Allah ya tsare wannan dukiyar, kuma Allah ya yi masa alƙawarin ya tsare dukiyar nan. Dan haka in mutum yana rike da addinin Allah yana addu'a, ɗaya daga cikin addu'ar da zai dinga ya roki Allah yadda ya tsare addinin Allah a lokacin da yake da dama, Allah ka tsare zuri'arsa a lokacin da bashi da dama. Ba za mu gushi ba, muna addu'a ga dan uwa Malam Billah Al-Adamawi yadda ya kokari gurin tsare addinin Allah, muna roƙon Allah ya tsare masa zuri'arsa ko bayan bashi da rai. Shine Allah khaufun alaihim, ba za su yi tsoro ba cikin abin da suka bari na zuri'arsu, sannan ba za su yi tsoro ba cikin abin da suka bari na ainihin wato dukiyoyinsu. Magana ta biyu shine Allah khaufun alaihim, ba za su ji tsoro ba cikin abin da suka gabatar na aiki, sannan walahum yahzanun, kuma ba za su yi bakin ciki ba cikin abin da ya kubuce musu na duniya saboda farin cikin da suke yi na fuskanta ainihin wato lahira. Allah ta'ala ya samu dace. Aya ta gaba Allah ya ce yastabshiruna, Allah ta'ala ya ce yastabshiruna, suna farin ciki, suna ainihin wato jin daɗi, bi ni'matin minallahi, da ni'ima daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala, wa fadlin, da kuma falala daga gurin Allah. Wa anna allaha lalle, Allah ta'ala la yudhi'u ajra almu'minin, babu yadda za a yi tozarta ladan masu imani. Shi yasa yastabshiruna, daga istabsharani yastabshiru, al-istibsharu shine masdarinsa. Sannan yastabshiruna fi'lun ne mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu min al-af'ali al-khamsa wal wawu fi mahalli raf'in fa'il bi ni'matin al-ba'u harfi jarrin ni'matin ismu majrurin ni bil ba' wa alamatu jarrihi al-kasra al-zahira ala akhirihi wa huwa man'ul. لاك من الله الجار والمجرور شبه جملة في محل رفع عين في محل جر نعت نبي نعمة لاك سي زمنتو wannan wa huwa ma'tuf fadlin sai zamantu ainihin wato atafni bi ni'matin wa fadlin kenan minallahi yastabshiruna bi ni'matin wa fadlin minallahi suna farin ciki suna ainihin wato bishara da ni'ima da falala daga gurin Allah kuma wa annallaha lalle Allah fa la yudhi'u daga adaa yudhi'u ida'atan ba zai tusarta ajral mu'minina ba ladan ainihin wato masu imani duk wanda suka yi imani Allah madaukakin sarki ba zai tozar talalan su ba to shi yasa abu guda uku Allah ta'ala yake hadawa wani gurin ya fada al-imanu kaman nan gurin wani gurin ya fada al-islahu wani gurin kuma Allah ya fada al-ihsanu Allah ta'ala yace walladina yumassikuna bil kitabi wanda suka yi riko da littafin Allah wa aqamus salata kuma suka tsaida sallah sai yace inna la nudhi'u ajra man ahsana amala wa inna la nudhi'u ajra al-muslihina duk mutanen da suka tashi suka yi gyara Allah madaukakin sarki babu yadda za a iya lalata aikin su kamar yadda ya faɗa yace wala tusidu fil ardi ba'da islahiha kada ku bata ƙasa bayan an riga an gyara ainihin wato ƙasar wajen dukiyar marayu Allah yace qul islahul lahum khair ku yi gyara akan dukiyar marayu shine ainihin wato abin da ya fi zama alheri kamar yadda ya faɗa yace wasbir fa inna allaha la yudiu ajral muhsinina kai ainihin wato hakuri Allah ba zai ladata ba zai wulakanta aikin mutane masu ihsani ba kamar yadda ya faɗa ma annabi Yusuf yace wa kadhalika makkanna li Yusuf fil ardi yatabawwa minha haythu yasha nusibu bi rahmatina man nasha wala nudhi'u ajral muhsinina ba ma tozarta ladan mutanen da suke da ainihin wato al ihsanu na haka yake da buƙatar bayan al imanu mutum ya zamanto al-muslihu ba al-mufsid ba sannan ya zamanto yana daga cikin mutanen da suke da ainihin wato al-ihsan kamar yadda ɗan uwan annabi Yusuf suka ce qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hada akhi qad manna Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin kamar yadda ya faɗa innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala ba za mu tozarta ladan duk wanda ya yi aiki mai kyau ba to wa'annan mu'minan da Allah ya ce ba zai tozarta aikin su ba su ne ainihin wato sahabbai da haka faɗa mana aya ta gaba sai Allah ya ce mi wa'annan masu imanin da Allah ba zai tozarta ladan su ba sune alladina stajabu lillahi wannan suka karba kiran Allah kuma suka karba kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama min ba'di ma asabahumul qarhu bayan ainihin wato alqarhu shine ainihin wato raunin nuka da ya same su akan wannan tafarki na Allah jiya mun fara magana a nan gurin muka ce zaka ga wani komarin sa ba a taba yi ba akan addini amma ya zauna banda mutanen farko wanda addinin nan ya tafi da jininsu da kudinsu babu wanda zai daga sai su Abdullahi dan Zubairu Zubairu bin al-Awwam wanda annabi yace kowane annabi yana da hawari ni nawa hawari din shine Zubairu bin al-Awwam shine farkon mutumin da ya fara falle takobi saboda addinin Allah dan shi Abdullahi yace babana idan suka dawo daga yaki inda aka sassare shi aka sa kaba a gurin bayan an wato a kona kaba a sa gurin ya warke yace haka nake zuzzura dan yatsana a jikin baban yana shishigewa gurin sara da aka ainihin wato masa ga Anas bin Nadar a ranar yakin Uhudu sai da aka yi masa sara daidai ya kai 80 da wani abu shine alladhina stajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum alqarhu sara 80 da wani abu da aka zo kan gawarsa babu wanda ya gane shi daga cikin sahabbai sai ɗan uwar shi ta iya gane cewa wannan Anas bin Nadar ne da ya tsunsa sannan ta gane shi saboda irin raunin da aka yi masa akan wannan addini na Allah subhanahu wata'ala ga ainihin wato Sa'ad bin Rabi' al-Ansari an gama yaki za a juya annabi ya miƙe cikin sahabbai ya ce waye zai zo min da labarin Sa'ad bin Rabi' al-Ansari sai wani mutum daga cikin mutanen Madina ya miƙe ya ce ana ya Rasulullah fadahaba ar-rajul wannan mutumin ya tafi ya tufu bainal qatla yana ta yawo tsakanin gawokin da aka kashe lokacin da Sa'ad ibn Rabi' al-Ansari bai riga ya mutu ba ya dago kanshi yace masa masha anuka wai me kake nema ni sai yace masa ba asani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li'atiyahu bi khabarika annabi ne ya aiko ni in je masa da labarin ka yace to idan ka je ka fada wa annabi ina gaida shi ka karanta masa gaisuwa daga gurina kuma ka bashi labari nan inda ka ganni an harbe ni an soke ni da mashi da kibiya guri har 12 an riga an zartar da mutuwa kai na bazan iya tashi ba yace idan ka je ka ba mutanen ka labari kai mutumin Madina ne babu wani mutum da zai je gaban Allah ya kawo uzuri Allah ya karbi uzurin idan ya bari aka kashe manzon Allah shi yana da rai yace sharadi shine in sai duka a wadan kariya akan annabi sai dai ku fara mutuwa kafin annabin ya mutu yace idan ku wani kuskure annabin ya mutu yace to lalle bashi da wani uzuri da zai kawo gaban Allah Allah subhanahu wata'ala ya karba wayannan sune sahabbai ga irin su Khalid bin Walid Khalid bin Walid yace daren da zan hadu da makiya ina cikin tawaga ta muhajir da ansar tafi min dadi fiye da angon da ya aure da matar sa ya tare da ran farko Khalid yace wallahi babu wani guri da zaka auna shibir ta kade a jiki na haka faci akwai sara da takobi ko suka da mashi ko harbi da kibiya gabaki ɗaya jikin Khalid bin Walid to kuma wayannan mutanen da suka dauki addini suka kai shi gabacin duniya da kudancinta da arewacinta kawai shikenan sai mu zura hannu wasu mutane su zo su zubar da mutuncin wayannan mutanen sai daga nan aka zubar da mutuncin su addinin kuma ya riga ya ruguje babu wani wanda yake da ainihin wato kima wannan abu ne wanda ba za mu yarda da shi ba Allah ta'ala ya sa mu dace bayanin da nake so in yi bayane ne kamar haka jiya muna karatu a nan gurin ina jin ƙara da ina jin ƙara ni na dauka ko yara nake buga knockout ashe harba bindiga ake yan sanda ne ke harba harbi matsalan nan bangarori guda uku duka suna da laifi bangare na farko akwai laifin iyaye su ne wanda Allah zai fara tambaya a ajin farko duk wani yaro da yanzu yake daukar makami ya sare mutane ba haka Allah ya dauki dan ya bashi ba lafiya lau ya dauka ya bashi saboda haka ya zama wajibi akan kowane uba dole ya shirye ran da zai je gaban Allah ya tsaya Allah zai masa tambaya ya aka yaron ya zama haka dan ba haka ya dauki dan ya baka ba akwai da yadda aka yi wannan akwai sakaci da rashin kulawa da san yaya irin wanda iyaye da yawa suke yi a yanzu duk irin abin da yayan suka dibo suna ganin ba za su iya kware musu baya ba ya haifar da wannan matsalar da ake ciki yanzu matsala ta biyu akwai laifin mutanen gari yanzu na sha fada nace duk unguwar da ake wannan rashin mutuncin to zaka ga masu yin wannan rashin mutuncin fa ba su kai kaso 5 ba cikin kaso 100 na mutanen unguwar ko san kai ba su kai ba amma ana ji ana kallo a zo a yanzu fa jiya fa idan aka fito wannan saran fa da mace da yaro da kowa in aka samu saran sa ake dan Allah barin tambaye ku yaran nan daga sama suka fado ba a san ko su waye ba an san su ai ba daga sama suka fado ba mala'iku bane ba aljinu bane an san su to wannan matsalar akwai ta akwai laifin jama'ar gari dan mutaren kawo an yi lokacin da an yi sallar isha'i liman zai tafi lasifika yace to jama'a kowa ya shige gida wallahi sai ka je kawo ba za ka ga mutane ba karfe 10 kowa ya shiga gida saboda ana jin tsoron yan shara yanzu kawo da suka tashi sun magance matsalar ko ba su magance ba to wannan dalili ne akan cewa kowace unguwa za su iya magance matsalar su idan suka tashi yanzu kuskure ni a nan gurin idan na faɗa nace mutane su tashi su dauki mataki wani kuma sai da ya jira wai ni ne zan zo in tsaya in ce to a tattare nan kwanar a tattare wadin ba haka ba ran ba zai yi ba kamar irin abin da ya faru a baya lokacin da mai martaba sarkin Kano ya magana yace mutane su tashi su kare kansu sai kuma kowa ya zauna suna jiran wai shi sarkin shi zai zo ya tsara tsarin tsaron da za a kare kai to kaga wannan kuma akwai gangancin dangan a ciki to saboda haka ni fa ta wadda nake bayarwa mutanen gari billahi allazi la ilaha illa ko karatu zaka taho yanzu to kaza tiyo addaka ka taho da ita kar wani da wani ya lafta ma sara in ka gane sara kaza ya gara kai ka lafta mai sara kuma idan ana son zaman lafiya wannan abun dole mutane su tashi su dauki mataki akan shi. Sara na rashin mutunci za a wa mutun saran da wani in aka sare shi zaka ga an kashe shi ba zai ƙara amfani ba. Yanzu yau da na tafi sabon gari cikin irin waɗanda ake sara akwai wanda an sare shi yanzu rabin jikin shi ya daina aiki. An sare shi rabin jikin shi ya daina aiki. Sannan a cikin sare-saren da aka yi ɗaya daga cikin likitocin da ya zo yau da asuba muka yi sallah da shi a nan ce min yake ai ku ba ku ga komai ba. Mu da ake kawo mu mu muka ga abin da muka gani. Bangare na uku akwai laifin jami'an tsaro musamman 'yan sanda ɓata gari. Da haka muna kira zuwa ga musamman wannan division na gidan gayu da ke nan Cidin Wada. Ana maganan cewa a cikin 'yan sandan akwai ɓata gari wanda informa ne na yaran da suke wannan abu. Dan mafi yawanci duk inda za a kai samami a kama su zaka ga ba a samun su. Da haka ana zargin cewa lallai daga cikin 'yan sandan akwai ɓata garin da abinda ake yi da su ake haɗa kai. Sannan muna kira zuwa ga ainihin wato hukumar 'yan sanda idan wannan matsalar ta faru tana da 'yan sandan farin kaya tana ba su albashi. Amfanin su dama shine yawo a gari dan su gano mai laifi. To wajibi ne akan su bi su gano masu laifin nan amma a daina gangancin idan matsala ta faru a zo a yi kan mai uwa da wabi da wanda ma bai san abin da ya faru ba a zo a yi mai a zo a kama shi. Da haka watakila wani zai ce fatawar da na bayar ta yi tsauri. To shikenan in ana ganin ta yi tsauri kaga sai ka jiraran da suka zo suka sare ka aka yi ka asibiti shikenan ko kuwa. Tunda dai wannan matsalar in mutanen gari suka jira wai 'yan sanda ne za su yi maganinta na rantsi da Allah babu ran da za a yi maganinta. Shekara nawa ana fama da wannan matsalar sai kun tashi kun yi wani abu na akai tukunan sannan 'yan sandan nan za su iya samun karfin gwiwa akai. Wannan shine kuma a musulunci dama akwai famani ta da alaikum fa'atadu alaihi bi misli ma ta da alaikum wanda ya taka ka ka taka shi gurgurdan yadda ya taka ka. Abu na ƙarshe na bakin ciki ku kallafi wannan wata da muke ciki watan Ramadana wata mai alfarma alfarmar da ko yaki ake ba a yaki a cikin wannan watan. Sannan a ce abin nan bai faruwa a ungwannin kafirai sai ungwannin musulmi. Gari ya waye ba za ka ji ba an ɗauko rahoto a sabon tasha a narayi a unguwar Rumi a ina ne a talabishin in gari ya waye sai dai ka ji an ɗauko a Cidin Wada a Rigasa a ina ne a ina ne. To ko dai mutane shi tasu su yi umarni da abu mai kyau Allah ya tsare su daga wani bala'i ko kuma in aka zauna aka ci gaba da zama a haka to shikenan nan gaba ma wataƙila kana so za ka fita da daddare ba halin ka fita Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu. Kamar yadda 'yan uwa suka sani wato akwai kwamiti na marayu a wannan masallaci kuma mutane suna buƙatar taimako don ana zuwa afuwajan afuwajan. Da haka wanda suke sauraron mu ta rediyo a kan numba na wannan bankin shine 00-4 sai 1-8-4-6-6-5 wato 00-4-1-8-4-6-6-5 a sunan bankin shine Jais sunan ainihin wato account din shine Masjidu Ahlul Baiti was Sahaba wanda za su kawo mana kuɗi muna shirye su saka wanda kuma za su kawo mana kaya muna shirye wanda za su kawo mana abinci ma muna ainihin wato shirye. Abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ya sa mu dace. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum.